Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar talata 1 ga watan Oktoba wacce take zagayowar ranar samun yancin kan Najeriya karo na 59, wanda dan haka muke ma yan Najeriya barka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu ga kan labarin.
‘Yan sanda a Najeriya sun kuɓutar da wasu ‘yan mata 19 daga wani sansani da ake tara matasan ‘yan mata da ke haifan jarirai domin a sayar da su a birnin Lagos. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka na kansa da takardar gayyata don ya kawo wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine. Mayakan Al-Shabab sun kaddamar da wani hari kan wani filin tashin jirage da sojojin Amurka suke amfani da su wajen taimakawa dakarun Somalia, inji majiyoyin tsaro.
Karin labarin kenan. To kamar yadda aka ji, yau fa take zagayowar ranar da Najeriya ta samu ƴancin kai. To ko menene matsayin ƴan Najeriya game da yawan kai dukiya waje da kuma batun kishin ƙasa?
‘Ya’yanka ba su isa su ɗauko, kana raye ma baka isa ka dawo da dukiyan ba.
Da a baka dala da a danka maka naira, wani za ka faɗa jin natsuwa?
A gaskiya fa dala.
Da kuɗin ƙasar ka fa?
Dala.
Na kishin ƙasar
Najeriya, barka ji.
To mun bari za ku mu ji game da tsaro fa.
To an samu zaman lafiya a ta wasu fannoni kaman faɗace-faɗace da ‘yan Boko Haram, amma kaga ai garkuwa da mutane ya fito sabo.
To yaya kuma hukumomi ke gani?
Ni daga Borno nake. ‘Yan Boko Haram sun kwace a cikin local government 27, suna san 15. To yau ina suke?
Lallai kam. To masu sauraro, mun san kuna bin shirin na mai ƙayatarwa na tsaka mai wuya, inda ake ta bugawa tsakanin ɓangaren da ke goyon bayan kafa rugage a Najeriya da kuma ɓangaren da ke da ja. Muna neman afuwa, mun ɗan jingine a yau saboda mu samu sararin gabatar muku da batutuwan da suka shafi zagayowar samun ‘yancin kan Najeriya. Amma ku sha kurminku, ranar talata mai zuwa za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa daga inda muka tsaya. Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan sanda a Najeriya sun kuɓutar da wasu ‘yan mata su 19 daga wani sansani da ake tara matasan ‘yan mata da ke haifar da jarirai domin a sayar da su a birnin Lagos. Mai magana da yawun ‘yan sandan jihar ta Lagos, Bala Elkana, ya ce waɗanda aka kuɓutar shekarunsu sun fara daga 15 zuwa 28, an kuma kuɓutar da su tare da wasu jarirai guda 4. Ana yaudarar matan zuwa Lagos daga sassa daban-daban a faɗin Najeriya tare da yi musu alƙawarin sama musu aiki, amma sai a tsare su. ‘Yan sanda sun kuma kama wasu mata biyu, sannan suna neman babbar wadda ake zargi da hannu a lamarin, mai suna Madan Oluchi, wacce ta fito daga jihar Imo. Ba a san adadin yaran da aka haifa kuma aka sayar da su a sansanin ba, amma Elkana ya ce ana sayar da jarirai maza kan kuɗi naira 500,000 kwatankwacin dala Amurka 1,600, sai kuma jarirai mata akan sayar da su kan naira 300,000 kwatankwacin dala Amurka dala 900 kenan. Matsalar fataucin mutane da cin zarafi abubuwa ne da ke yawan rutsawa da talakawa a Najeriya. A makon da ya gabata ne, ‘yan sanda suka kai mamaya a wata makarantar Islamiyya a cikin garin Kaduna da ke arewacin ƙasar, inda aka gano wasu samari da yara maza su 400, wasu daga cikinsu shekarunsu bai wuce 5 ba. an ga alama da ke nuna cewa an ci zarafinsu yayin da wasu aka gansu a daure da kacca. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa, wato Rudy Giuliani, takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine yayin da suke ci gaba da binciken kan tsige shugaban. A jiya Litinin, kwamitin da ke kula da bayanan sirri da na leƙen asiri da kuma mai kula da harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana aikawa da takardar gayyata ga Giuliani tare da neman wasu bayanai daga wasu abokan hurɗarsa su uku. Da safiyar jiya Litinin ɗin ne, a jerin wasu sakonni ta kafar Twitter, shugaba Trump ya caccaki 'yan jam'iyyar ta Democrat waɗanda suka ƙaddamar da binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi saboda ƙorafin da wani mai kwarmata bayanan sirri ya gabatar. Shi dai mai kwarmata bayanan ya zargi shugaba Trump da neman taimakon shugaban Ukraine Zelensky wajen bankaɗo wata badaƙala da ake zargin ta shafi ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wato Hunter Biden, da nufin a ɓata mai suna don kada ya samu tikitin jam'iyyar Democrat wajen tsayawa takarar shugaban ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mayakan Al-Shabaab sun kaddamar da hari kan wani filin tashin jirage da sojojin Amurka suke amfani da shi wajen taimakawa dakarun Somalia, in ji wasu majiyoyin tsaro. Mayakan sun tayar da abubuwa masu fashewa ne daga wasu manyan motoci guda biyu a tashar jirgin saman Ballydoyle da ke yankin Shabelle ta kudu kusan kilomita 90 yamma da Mogadishu. Wata majiya daga yankin ta rawaito jin fashewar abubuwa biyu a kusa da filin jirgin saman. Bayan kai harin, kungiyar Al-Shabaab ta fito ta ɗauki alhakin kai harin, yayin da wata sanarwa daga dakarun Amurka ta ce babu wani sojanta ko na Somalia da ya ji rauni. Wani harin sama da Amurka ta kai a Libya ya kashe mayakan kungiyar IS 7 a cewar rundunar sojojin Amurka da ke Afirka, wato AFRICOM. Wannan dai shi ne karo na hudu da Amurka ta kai harin sama a wannan watan a kan kungiyar ta'addanci a garin Murzuk da ke kudu maso yammacin ƙasar Libya. Ɗaya daga cikin hare-haren sama da aka kai a makon da ya gabata ya kashe mayakan ISIS guda 17, sannan wani ya kashe guda 11 a cewar rundunar ta AFRICOM.
Zahar Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani, yau take zagayowa ta 59 ta ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. Mun tuntuɓi jakadan Najeriya a Amurka game da wannan rana da kuma ƙorafin wasu 'yan Najeriya. Amma za mu fara ne da jin yadda 'yan Najeriya suka daki jaki suka daki taiki game da wannan ranar. Daga Kaduna ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara.
A yayin da ake shirin shiga shan shagulgulan cikar Najeriya shekaru 59 da samun 'yancin kai a wannan rana ta Talata, wasu 'yan ƙasa sun ce rashin kishin ƙasar fa ke kawo mata koma baya. Bikin ranar zagayowar 'yancin kai dai takan sha tarurrukan tuna irin abubuwan da aka samu na ci gaba. Sai dai Hajiya Rabi Salisu Ibrahim, wadda ita ce shugabar kungiyar taimakawa gajiyayyu da kuma kare 'yancinsu a Najeriya, ta ce wasu manyan Najeriya ne kan dasa wa ƴan ƙasa san wasu ƙasashe fiye da ƙasashen su na haihuwa.
Kishin ƙasa idan mutun ya zama na cewa ilimi bai yalwatu ga baki ɗaya ba kamar rugajen Fulani da sauransu da karkara inda babu makarantu, ni na fi yadda da a koyar da kishin ƙasa daga makarantan primary. Idan aka yi taken ƙasan ka sai ka ji har gaban ka ya faɗi, hatta yawan sace-sace da barayi da ake samu a cikin shugabanni rashin kishi ne yake jawo mutum ya yi sata ya kai ƙasan da ko ya mutu iyalan shi ba za su iya gadon kuɗin ba, ko wannan yayi kuma wani ma ya zo ya ƙara yi, rashin kishi ne. Su manyan ne suke sa mana cewa akwai wata ƙasashe da suka fi ƙasan mu, shine ya kamata a cire a zukatan yara, kuma ba za a samu wannan natijan ba murnan cikan mulkin kai sai dai in an sa shi a makarantu, islamiyoyi, majalisun masallatai, cikin coci ko ina, a daina kawo maganganun addini da al'ada ana raba kawunan mu. Mu da kanmu ba ma kaunan junan mu, balle mu kaunaci ƙasan da muke cikin.
Shi ma shugaban kungiyar kare haƙƙin matasan nan da ake kira Think Right Forum Alhaji Sagir Baba Nationalist ya ce akwai bukatar ganin an dasa kishin ƙasa a zukatan ƴan ƙasa domin haka yake abin koda a addinance.
Gaskiya da riƙon amana a zukatan yara yana sa idan an sun tashi sun girma su zama mutane masu kishin addinansu, kuma mu kaman addininmu na musulunci fiyayyen halitta ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa san mahaifanka yana daga cikin imaninka. To mahaifanka ai shine ƙasanka, wanda kuma ɗabi'a irin na wannan kishin ƙasan shine yake sa kake ganin ƙasashen waje suna ci gaba, sannan suna ribatan ƙasashen baƙaƙe waɗanda suke ce musu baƙaƙe ne har cikin zuciyansu. Domin idan ba baƙi ne kai har cikin zuciyanka ba, ya za ka kwashe dukiyan ƙasanka ka je ka gina wani ƙasa yanda ko ka mutu ma ƴaƴanka ba su isa su ɗauko, kana raye ma baka isa ka dawo da dukiyan ba.
Da a baka dala da a danka maka naira, wanne zaka fi dan jin natsuwa?
A gaskiya fa dala.
Ga kudin ƙasar ka fa
dala.
Na kishin ƙasar
Najeriya, barka ji. Ai maganan gaskiya kace. Dalan nan tana da matukan kwarjini a idan mutane.
To sai dai tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya barista Ibrahim Bello Rigacikun ya ce matukar dai ƴan ƙasa na cikin damuwa da ba a samu musu abubuwan more rayuwa ba, ba za a samu kishi a gurin su ba.
Yanzu inda jama'a kusan mutum miliyan 100 da wani abu suna gararan ba, suna cikin damuwa, babu ilimi da jahilci, yau za ka mashi magana wani kishi? Amma in a cikin mutum 150 aka kyautata musu, aka nuna musu a so ƴan ƙasa ne, aka lura da matsalolinsu, aka fidda su a cikin wanda suke ciki, za su bi.
So kake ka cewa rashin kishin nan matsalar gwamnati ne?
Eh, kwarai da gaske. To ai kullum tsarin mulkin Najeriya shine kawo maganar lura da mutane, sanin halin da mutane suke ciki hakin gwamnati ne. So daka su zuwa dora ma laifi, in tai kyau su ne, in ba tai kyau ba su ne. Hakkun tsarin mulkin Najeriya ya tanada mutum barga saboda wannan bakan ba.
To shin ko wani irin kishi ƴan ƙasa ke nunawa a irin wannan lokaci da duk Najeriya ta samu ƙarin shekara a shekarun da ta samu ƴancin kai a baya?
Alhaji Musa Salaka Shuri.
Alhamdulillah, ina da akwai ƙasa da ta wuce ƙasata ne. Ni ko nake da kishin ƙasata Najeriya kuma ina alfahari da ita.
Me kake ka nuna kana kishi?
Alhamdulillah, yau ina cike da farin ciki dan har wani walima na shirya a gida na cikar ƙasata shekara 50.
Yi mana taken Najeriya.
Wallahi na manta wallahi.
Sunana Alhaji Muhammad Faisal. Lallai ina kishin wannan kasattawa, amma shugaban namu sai a hankali.
Za ka iya taken Najeriya?
Zan iya taken Najeriya insha Allah.
Imanin mutum.
Arise, O compatriots, Nigeria's call, obey to serve our father's land with love and strength and faith.
Ka san ma'anar wannan take?
Eh to.
Sunana Magaji Yahaya Hussein, nazo daga Kano ne.
Tsakanin naira da dala wanne kafi girmama?
Gaskiya ina girmama dala, ina girmama naira, amma gaskiya na fi son dala. Da ka ce za a bani da naira da dala, gaskiya zan ce a bani dala ne.
In ka dusin taken Najeriya za ka iya?
Zan iya.
Sunana Ibrahim Mai Lemu. An dan samu wani barayin kuma gaskiya ba a samu ba. Yan ana duba gaskiya sai a ce ma ba wani ci gaba.
Laifin waye?
Gaskiya laifin shugabannin mu ne.
Kuna girmama alamomi irin na Najeriya, misali tutar Najeriya, yanzu kai kana ganin girman tutar Najeriya?
Ina ganin girman ta, amma ba na ganin girman shugabannin ni.
Kai yanzu dan Najeriya ne, ana magana kishin ƙasa, zaka iya taken Najeriya?
Gaskiya ni gaskiya ba ni wani taken Najeriya nan.
Sunana Abbas Said. An ci gaba.
Imana taken Najeriya muji.
Arise, O compatriots, Nigeria's call over to serve our father's land with love and strength and faith. To serve we had our mind. One day shall burn in freedom, peace and unity.
Wasu 'yan ƙasa dai na ganin a maimakon bukukuwa da tarurrukan da ake duk lokacin da Nigeria ta ƙare shekara guda. Kamata yi a bawa 'yan ƙasa damar ba da gudunmuwa domin kawo shawarar da za a taimaki ƙasar don ta samu ci gaba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida Isa daga Kaduna kuma bari mu kada sashin arewa maso gabashin Nigeria. Mu ji ko me su kuma suka fahimta game da yanayin tsaro albarkacin wannan ranar. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Rana mai kamar ta yau ne dai. Najeriya ta samu yancin kai daga tura mulkin mallaka wato a ran 1 ga watan Oktoban shekarar 1960. To wai ko ne hali 'yan Najeriya ke ciki ta fannin tsaro a yanzu? Ga mara ta bakin wasu a jiyon Adama da Taraba.
Sunana Mahmud Abubakar. Matsalan tsaro ana fama da shi amma ai lamari na matsalan tsaro zamu iya kasa shi ne kashi biyu. Idan muka zo batun tsaro na Boko Haram zamu iya cewa an samu sauki na wurin kai hare-hare da tashin bamamai. Amma idan muka dawo bangare tsaro na biyu kuma yanzu zamu iya cewa muna tsakiyar rashin tsaro. Saboda yanzu idan ka duba musamman a jihohin arewacin Najeriya zaka samu zai yi wahala ka je wata jiha wanda zaka samu ba sa fama da fadace-fadace na kabilanci ko tsakanin manoma da makiyaya musamman ma yanzu matsalan nan na kidnapping na garkuwa da mutane wanda ya riga ya zama ruwan dare a kasar nan. Misali yanzu ba za ka tafi hanyar Kaduna zuwa Abuja hankalinka na kwance ba.
Sunana Bilkisu S. Muhammad. Karlamanin tsaro dai sai godiyan Ubangiji. Abin da ba a cewa komai don kowa a cikin fargaba yake. Duk yadda ya kasance talaka ko mai kuɗi a fargabe yake saboda zai iya yiwa wata rana ka tashi kawai ka ji ka a hannun wasu daban. To an samu zaman lafiya a ta wasu fannoni kaman fadace-fadace da 'yan Boko Haram. Amma kaga ai garkuwa da mutane ya fito sabo wanda ba a zaben waza a dauka. Talaka ko mai kuɗi su dai matsalan su kuɗi ne, wani kuma in ba a bada kuɗin ba baya ma dawowa.
A baya dai ba a da yawan jami'an tsaron da ake da su a yanzu. Kuma hakan nan ma kudade da kuma kayayyakin aikin da akan baiwa jami'an tsaron ba su kai na yanzu ba. To amma kuma kulliya takan biya kuɗin sabulu. To ko me yasa haka? Ga da ta bakin wani tsohon jami'in dan sanda da suka taimaka wajen kare rayuka da kuma dukiyar kasar.
Kana magana da Retired ASC Yakubu Philip daga Garba Shede. A hankulan gaskiya idan ana magana ci gaba ba a yi makin cika shekara 59 samun yanci. Idan ka duba shugabanninmu da suka gabata suna kishin kasa ne ba wai suna kishin aljifansu ba.
A zamanin ku irin kudaden da ake kashe harkar tsaro bayan samun yancin kai bai kai na yanzu ba. Haka ne kuma kayayyakin aiki. To amma kusan da tsaron ya fi haka. Me kake tunanin ya jawo wannan?
Abin da ya jawo wannan shi ne gaskiya akwai son zuciya. Sannan kuma a zamanin mu a wancan lokacin aikin aka sa a gaba. To amma yanzu zamani ce wadda ta zo. Gwamnati tana iya bakin kokarinta. Sannan kuma su manyan duk abin da aka yi votin cewar a sayi makamai da sauransu kayan aiki in short. Za ka ga cewa za su yi diverting wannan kudaden zuwa account dinsu.
Ba kamar shekarun baya ba. A bana bikin samun 'yancin kan ya ko zo ne a wani yanayi na ba sabon ba. Batun da manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim. To da yake mun ji ta bakin talakawa bari mu ji ta bangaren mahukunta inda muka tuntubi jakadan Najeriya na biyu a Amurka. Ambasada Hassan Muhammad Hassan, wanda kafin mu ji ga ƙorafin 'yan Najeriya, mun fara da tambayarsa yadda ya ga zagayowar wannan rana a wannan marra, sai ya ce.
A farin farko zan fara da godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya kawo mu wannan lokacin. Kewaye na 59 da samun 'yanci daga Turawan mulkin mallaka na Ingila. Alhamdulillahi, Najeriya ta nuna cewa tana nan daram da gindinta, zama kuma tana ƙoƙari ta ƙara haɗa kan jama'a. Kuma muna fatan Allah zai nuna mana shekaru dubban-dubbai da za su zuwa wadda za a tashi a ce Najeriya tana nan kuma ƙasa ce muhimmiya wadda a cikin Afirka ke da darajanta da ɗaukaka a idon jama'a.
To, ambasada, idan ka yi la'akari da abubuwan da suka faru da waɗanda suke kan faruwa, kana ganin 'yan Najeriya na da hujjar yin shagulgular wannan ranar koko?
Kwarai da gaske, ai abubuwan da ke faruwa yanzu da mutane suke ta ƙorafi a kai ba wata aba bace. In aka duba kowace ƙasa da ta tashi a yau ɗin nan, kowace ƙasa da ta tashi gatanan ta isa ƙasa, ko wannan ƙasar da muke ciki Amerika, in aka dubi tarihinta dole wayannan abubuwan nan suna faruwa in dai muddin ana son a ci gaba. Akwai matsaloli da za a samu, kuma akwai abubuwa na jin daɗi da za a samu. So abu zai zama matsala in ba a samu kanta ba, amma Najeriya yanzu tana ƙoƙari kuma tana nunawa kuma tana samun nasara akan duk abubuwan da ke fuskantar Najeriya yanzu. So ba za mu ce wai Najeriya ga ta nan tana da matsaloli, tana da meye, a'a, kuma kowace ƙasa ta samu waɗannan abubuwan nan a rayuwarta. So wannan abu ne kamar ɗan adam, akwai radda za ka tashi da farin ciki, akwai radda za ka tashi da baƙin ciki. To a tarihin ƙasa ma haka yake, abubuwa ne da daman dole a samu a yau da kullum.
Ambasada, shin akwai wasu abubuwa na baya-bayan nan da kake ganin suna daga cikin hujjojin da za su sa 'yan Najeriya su yi farin ciki da wannan ranar?
Da yawa, suna nan da yawa. To yanzu a ce ma Najeriya tun shekaru 1960 1st October aka samu independence, a yau gashi mun kai shekara 59 muna ƙoƙari mu gina ƙasa wanda zai amfani jama'a. Ai wannan abin alheri ne. Wasu ƙasashe ba su samu su kai nasarar Najeriya ba. So dole mu gode wa Allah.
To ambasada, yayin da wasu 'yan Najeriya ke cewa an samu nasarori ta wasu sassa na tsaro da tattalin arziki, misali kamar abubuwan da ake sarrafawa a cikin gida sun samu kasuwa saboda rufe kan iyaka da aka yi, da kuma wasu ɓangarori na tsaro kamar yadda in faɗa da farko cewa wasu na yabawa, wani ɓangaren kuma suna kokawa kan cewar an samu taɓarɓarewar tsaron a wasu ɓangarori da suka haɗa da yadda ake ta sace-sacen mutane ake garkuwa da su sai an biya kuɗin fansa, da kuma ci gaba da wato karkashe mutane da 'yan Boko Haram suke yi. Shin kana ganin 'yan Najeriya ba su da hujjar kokawa idan aka yi la'akari da irin waɗannan matsalolin?
To matsaloli dai harkar rayuwa tana nan tare da jama'a. So in aka duba su sace-sacen jama'a, ai wani sabon salo ne aka samu, ba a taɓa samun irin wannan a Najeriya ba, kuma za a kawo lokacin da ba a yinta zai zama tarihi. Kamar yadda na faɗa maka, a cikin tarihin kowace ƙasa akwai matsaloli da suka fuskanta. To wannan sace-sace matsala ce yanzu ana maganinta da Boko Haram sun kwace ni daga Borno nake. 'Yan Boko Haram sun kwace a cikin local government 27 suna san 15. To yau ina suke? So dole wayannan abubuwan za su faru, amma an riga an ɗau matakai. Akwai dai abubuwan damuwa, amma bai kai da za a ce wai a tagayyara ba. Najeriya san ba ta kai wannan matsayin ba.
Har ila yau dai ambasada, wasu na cewa a yayin da suke yaba wa gwamnati saboda samar wa kayakin da ake sarrafa cikin Najeriya kasuwa, suna kuma kokawa kan yadda a cewarsu akan ɗau wasu matakai kwatsam ba tare da an baiwa 'yan kasuwa sanarwar da za ta taimaka musu su kintsa kafin a fara aiwatar da wasu manufofi ba na gwamnati. Misali sun ce haka kwatsam kawai sai aka rufa kan iyakokin Najeriya, alhalin sun tafi ƙasashen waje sun yi ƙodan kayayyaki, kuma ya shafi sana'arsu, wasu ma sanadiyar durƙushewarsu kenan in ba dai an kai musu ɗauki ba.
To ai rufe boda da aka ce ai har yanzu akwai ana cinikayya tsakanin Najeriya da makwabtanta, kuma akwai hanyoyi da ake bi. In ka bi hanya mai kyau, ba mai tsare ka. Amma in ka bi hanyar da ba kyau, dan me zaka bi hanyar da ba kyau? Akwai abin da kake koyowa kenan. Ko ga seaport ana zuwa da kaya, ga airport ana zuwa da kaya, ga gateways a makwabtanmu ana zuwa da motoci. Amma wasu daban abin da suke yi. So wannan abin in aka duba zaka ga cewa ana kokarin hana fasako ne. To wanda wannan kuma gwamnati na da yancin ta dau mataki. Dan yanzu kana son ka kawo barawo zaka yi faɗa mishi cewa a bari yau zan kama ka?
A wai don su shirya saboda da yake
dan barawo ya shirya.
Da yake wannan bangare na kasuwanci ya shafi jama'a da yawa, iyalai da yawa sun dogara kan shi, kamata yi a fadakar da masu wannan sana'ar, kuma sun ce akasarin waɗanda abun ifi shafa 'yan arewa ne.
A kaman wace sana'a, ai boda ba arewa ne kawai ba, har 'yan kudu.
To ambasada, albarkacin wannan rana ta yau, wani albishir kake da shi ga 'yan Najeriya?
Albishir ɗin da zake da shi ba 'yan Najeriya su ci gaba da godewa Allah da roƙon Allah ya bar mu lafiya, kuma Allah ya taimake mu gabaki ɗaya.
To sai a bi mu a shirinmu na gaba don jin ci gaban hira da jakadar Najeriya na biyu a Amurka, ambasada Hassan Muhammad Hassan. A shirinmu na hantsi za a ji wasu rahotannin da suka hada har da waɗannan.
Ba a bada notice ba ga waɗanda abubuwan. Mutane sun je kasashen duniya, mo especially 'yan kasuwa, sun so kayayyakinsu, ba a gaya musu ba, sun shigo wasu sun yi unhwani da fa, sun biya harajin gwamnati, sun zo kawai an toshe an ce ba za su shiga uba. Shin gwamnati za ta biya damages, za ta yi compensation na mutane? Kaga illa ce. Wani ya zo ya doki, akwai hukuma wadda take karfafa mu masu harkar export a Najeriya, har kuɗi ake badawa da wani ihsani akan a doki kayayyakinmu da muke hitarwa, muke yi a Najeriya, mu hitar da su makwabta. Su ma mutum ya je ya so kayan shi, ya tara, ya loda, ya kai iyaka, an hana shi fita. Kayan nan wasu sun nakasa, wasu sun lalace, wani daga lokacin an kare shi da tashi sai lahira. Me gwamnati za ta ce? Akwai alaki alaki. A sani da cewa al'umma sun cutu, garin gyaran ƙasa ba za a kashe al'ummar ƙasa ba.
Asusun nan na FME ya bayyana cewa kamar akwai dalilan siyasa da ke kawo cikas yakin da aka kaddamar da cin hanci a nan Niger. Shin wannan na nufin kamar gwamnati na shigi ko katsalanda a cikin aikin da kuke yi ne ku?
To lallai kamar suka faɗi gaskiya ne.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin rahotanni kan zagayowar ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai da sauran rahotanni kamar waɗanda kuka ji yanzu. Yanzu kuma ga Zahar Fagge da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Yan sandan Najeriya sun kuɓutar da wasu 'yan mata su 19 daga wani sansani da aka tara matasan 'yan matan da ke haifan jarirai domin a sayar da su a jihar Lagos. Mai magana da yawun 'yan sandan ta jihar Lagos, Bala Elkana, ya ce waɗanda aka kuɓutar shekarunsu sun fara daga 15 zuwa 28, an kuma kuɓutar da su tare da wasu jarirai guda 4. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun tura wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump na kansa, wato Rudy Giuliani, takardar gayyata kan wasu takardu da suka shafi ƙasar Ukraine yayin da suke ci gaba da bincike kan tsige shugaban. Mayakan Al-Shabaab sun kaddamar da hari kan wani filin tashin jirage da sojojin Amurka suke amfani da shi wajen taimakawa dakarun Somalia, inji wasu majiyoyin tsaro. Wani harin sama da Amurka ta kai a Libya ya kashe mayakan kungiyar IS 7, a cewar rundunar sojojin Amurka da ke Afrika, wato AFRICOM. Wannan shine karo na 4 da Amurka ta kai harin sama a wannan watan akan kungiyar ta'addanci a garin Murzuk da ke kudu maso yammacin kasar ta Libya. Koriya ta Arewa ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu ana ci gaba da samun tada jijiyoyin wuya tsakaninta da Amurka.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa a halin yanzu. A madadin kowa da kowa musamman ma Zahra Fage da ta karanto mana labaran duniya da CD wanda hada mana sautin da injiniya na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde.